بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake haduwa a wannan yammaci na ranar Litinin wanda shine yammacin 12 ga watan Ramadan shekara ta 1444 bayan hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wanda ya dace da lissafin 3 ga watan Afrilu na shekarar miladiya ta 2023 daga wannan masallaci na Umar ibn al-Khattab wanda aka sanar da suna Dandali da kenan tudun wadan Zaria a Nigeria inda muke gabatar da tafsiri na watan azumin Ramadana mai albarka. Wannan shine darasi na ainihin wato 12 cikin jerin darussan tafsirin suratul qasas. Allah ubangiji ya sa mu dace. A ramari ja mana fadan Allah madaukin sarki fasaqa lahuma thumma tawalla ila dhil.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. من همزه ونفخه ونفثه فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين.
نعم جزاكم الله خيرا. الله مبارك سركينا تشي قبل بامو لابار تفير النبي موسى زوا غرم مدينة bayan fitarsa daga Misra. Allah ya ce fasaqa lahuma sai ya shayar musu da dabbobinsu thumma tawalla ila dhilli sannan ya koma cikin inuwar da dama yake faqala yace rabb ya ubangijina inni bima anzalta ilayya min khairin faqir lalle Allah ni mai tsananin bukata ne zuwa ga alkhairin da ka saukar mini فجاءته إحداهما سي كما لا يدغ cikin yan matan tazo gare shi tamshi ala istihya'in tana tafiya cikin jin kunya falat tace inna abi lalle mahaifina yad'uka yace a kira ka yana kiranka liyajziyaka ajra ma saqaita lana dan ya sakan ka maka sakamakon aikin da kai na shayar mana da dabbobin mu falamma ja'ahu yayin da yaje gare shi wa qassa alaihi alqasas ya bayyana mishi labarin sa qala sai yace masa la takhaf kar ka ji damuwa ko tsoro najauta min alqawmi adh-dhalimin haqiqa ka tsira daga azzaliman mutane. Waɗannan ayoyi suna ci gaba da bamu labarin abin da ya faru bayan da Annabi Musa alaihi salam ya isa bakin garin Madyana inda wannan tafki na ruwa da rijiyoyi suke. Ya tare da wasu ‘yan mata kamar yadda muka ji a darasin da ya gabata a gefe su ba sa shayar da dabbobinsu suna jira sai sauran mutane masu ƙarfi da mazaje sun gama. Da ya tambaye su suka ce ai ba ma iyawa ne sai sun fara ko kuma sai sun gama. Kuma ma abin da ya sa muka zo muna yi da kanmu saboda mahaifinmu tsoho ne mai shekaru da yawa. Sai Allah ya ce fasaqa lahuma nan take sai Annabi Musa ya shayan musu wato ya shayan musu da dabbobinsu. Aka ce wata rijiya ce ya kalla wadda take a keɓance ba a buɗe ta ba wadda an ɗaura mata wani ƙaton dutse wanda sai mutane aƙalla goma sun taru suke iya daga shi. Saboda haka maimakon sai sun jira sauran mutane sun gama shayarwa sai ya marmaza ya je ya sa hannayensa nan take sai ya dage wannan dutse shi kadai sai ya bude rijiya sai ya shayar musu da dabbobin su kuma ya dinga sanya guga da sauri yana ɗebo ruwan yana shayar da su yayi haka ne saboda tausayin su da yaji da kuma ganin cewa bai dace a bar su suna mata sauran maza na tayi su kuma a kyale su ba da aka ce fasaka aka yi amfani da fa'ul yana nuna nan take fa'ul ce take nuna mubadara thumma tawalla ila dhilli sannan kuma sai ya koma zuwa cikin inuwar al-dhillu anan wato inuwar bishiyar da dama anan ya fara tsayawa kamar yadda Ibn Mas'ud yake cewa bishiya ce ta gawo wattawalli abin da ke tawalli shine ar-ruju' komawa da baya kamar yadda wato hakan yake nuna ya koma inda ya fito ne kenan wato da yana tsaye ko yana tsugunar gindin wata bishiya ya samu inuwa to sai da ya gansu ya musu wannan taimakon sai ya koma inda yake ya sake tsugunawa ko ya sake zama bayan ya gama shayar da ruwa wato da ya koma din kuma bayan ya dan huta lokaci kankani sai kuma ya tuna irin ni'imomin da Allah ya mishi a baya tun daga ni'imar tseratawar da Allah ya mishi daga a kashe shi na dan yaro da ni'imar da Allah ya mishi ta mayar da shi gun mahaifiyarsa ta shayar da shi ba tare da tsanguma ba da ni'imar da Allah ya mishi ta ya bashi hikima da ilimi da ni'imar da Allah ya mishi na tseratar da shi daga waɗanda ke niyyar kashe shi saboda laifin da ya na kashe wancan bakin dedin da kuma ni'imar da Allah ya mishi ta ya iso da shi wannan gari na Madyana bayan ya keta wata sahara da dazuzzuka marasa daɗi da dai tuna waɗannan ni'imomi sai ya sake gode wa Allah a cikin godiyar kuma ya yaba wa Allah shine sai yake addu'a yana cewa rabbi bima anzalta ilayya inni bima anzalta ilayya min khairin faqir ya Allah lalle ni mai bukata ne zuwa ga abin da ka saukan mini na alkhairi to alkhair da yace anan yana nufin duk wani abu da zai masa amfani ya Allah na san ka mini ni'ima ka mun alkhairai a baya kuma har yanzu ina da bukata zuwa ga alkhairinka lafazin alkhair da ya ambata anan lafazi ne gamamme da yake nuna wato alkhairai mabambanta duk da yake a cikin alkur'ani shi lafazin alkhairu yakan zo da ma'anoni daban-daban wanda ta zo anan kamar yadda malamai suke faɗa shine abinci yunwa da yake ji wanda a wasu riwayoyi ma aka ce har ya fara yin kashi da ke nuna cewa yunwa ta kama shi kamar wato yunwa ta riga ta shiga jikin shi kamar a zamantai sai a ce ulsa ta riga ta kama shi to da aka yace alkhair lafazin alkhair kamar yadda muka ambata yana zuwa da ma'anar dukiya wanda Allah yake cewa wa innahu li hubbil khairi la shadid alkhair anan dukiya haka da Allah yake bada labari in taraka khaira lil wasiyatu ai in taraka malan nan ma dukiya ne sannan lafazin alkhair yana zuwa a cikin alqur'ani da ma'anan karfi kamar da Allah yake cewa kahum khairun am qaum tubba'in ai ahum aqwa am qaum tubba'in yana zuwa kuma da ma'anar ibada da ma'anar ibada kamar da Allah yake cewa wa auhayna ilayhim fi'lal khairati mun musu wahayin aikata alkhairai wato ibadoji kenan to anan ya zo ne da ma'anar bukata zuwa ga abinci kamar da Ibn Abbas ne yake faɗa yace wa kana qad balaga bihil ju'u yunwa ta riga ta rarake shi wa khadarra launuhu min aklil baqali har gaba ɗaya jikin shi ya bushe alamar yunwa saboda abin da yake ci na ganye in ya samu ya ci duk abin da ya samu ci yake saboda wahala shi ko Ibn Ashur a cikin tafsirin sa yake cewa alkhairu anan yana nufin duk wani abu da bako irin shi zai bukata dan ya samu natsuwa mun tuna cewa ya taho ba da shiri ba babu guzuri babu wani extra stra da ya taho da shi babu abun hawa babu makami bai da wani abu haka ya taho zika wadansa kaga irin wannan mutumin yana bukatan wurin kwana yana bukatan abinci yana bukatan aminci yana buƙatar iyali kuma duk Allah ya cika mai sai da samu a wannan haka shi sa bai ce Allah abinci nake so ko Allah tsaro nake nema ko kariya ba sai ya ta'diri da alkhair yace rabbi inni bima anzalta ilayya min khairin faqir sai ko Allah ya amsa mishi sai ya bashi duk waɗannan abubuwa da yake nema sai Allah yace faja'atu ihdahuma tamshi ala istihya al-imam al-qurtubi wa min qablihi az-zajjaj a cikin i'rab al-qur'an yake cewa anan akwai wani idmari da akai akwai wani abu da aka yanke a cikin labarin dan yadda ya kamata yazo inda mutum ne zai bada labarin ba Allah ba da sai a ce sai suka koma gida sai suka je suka ba babansu labarin abin da ya faru ai ko yau ba kaga mun dawo da wuri ai wani mutumin kirki maka game da shi kaji abin da ya faru da shi amma muna ganin alama yana cikin yunwa da wahala me zai hana baba a gayyato shi yadda ya mana kirki a zuwa taimake shi sai baban ya ce eh gaskiya ne to ku je ku kira shi kaga duk wannan ba faɗa ba ko sai kai aka ce faja'atu idahuma tamshi ala istihya shine Qurtubi ya ce an yi tsallake ne saboda duk wannan bai da wani tasiri abu ne da dama za a yi tsammanin haka dole mahaifin idan ya ga dawowarsu sabanin yadda ya saba ganin dawowarsu a makare zai tambaya yau kuma ku shayar da gobin nan bane za su ce ai mun shayar da su to ya aka yi ai mun samu taimako ne garin yaya ai gashi wannan abu ne da zai faru ba a wani bukatar sai an buce shi to kawai da haka sai aka tsallake wannan zuwa faja'atu ihdahuma tamshi ala istihya sai ɗaya daga cikinsu sai ta dawo tana tafiya ala istihya'in wato a yanayi na jin kunya wasu malamai suka ce ma'anar kunya anan mashiyul hara'ir tana tafiya irin ta ƴaƴa masu ƴanci mun san a zamanin da akwai ƴaƴa akwai kuma bayi to kowanne akwai irin tafiyar da suke wanda irin shigar da suke yi da irin yanayin tafiyar su da maganar su ana iya gano da irin shi a lokacin su ƴaƴa su ne suke lullubi su rufe jikin su ko kuma har su rufe fuska ba irin abin da yanzu kamar ake cewa niqabi a zamanin da ƴaƴa mai ƴanci ba ta bari a ga fuskar ta ba ta kuma tafiya sai a natse a gefe cikin natsuwa to irin wannan tafiyar ne sai a ce tana tafiya ala istihya wasu malamai suka ce abin da yake nufi tana tafiya kamar yadda aka rawaito daga Umar yace tana tafiya mustatiratun bikammi ridaiha ta oye fuskar ta da gefen mayafinta Umar yace ghairu sakhabatin wala salfa ba ta tafiya tana hayaniya ko tana sakin baki irin na marasa kunya tafiya take a natse ba ta surutu ba ta rashin kunya ko rashin mutunci da haka da su same shi sai ta gaya mai saƙon cewa inna abi yad'uka lalle babana yana kiranka liyajziyaka dan ya sakanka maka ajara ma saƙaita lana sakamakon abin da kai mana na aikin shayar da ruwan to a daidai nan ne babu laifi mu ambaci abinda malaman tafsiri suka ambata na sabanin da ya faru game da ayyana wane ne wannan bawan Allah kafin nan abinda ya kamata mu fahimta daidai ke mun ambata a baya a wasu darussa cewa a cikin ilmomin alqur'ani ilmomin da malamai suke developing na science na alqur'ani akwai abinda yake ce ma ma'rifatul mubham wato sanin ababen da aka koye na sunan mutane sunan annabawa sunan garuruwa sunan wurare ko adadin wata lamba ko wata bishiya ko wani tsuntsu ko makamancin su akwai su da yawa a cikin alqur'ani an koye ba a faɗi sunan su to wannan koyewar da aka yi sai malamai suka dukufa wajen binciken zaƙulu me ya aka koye anan kuma me yasa aka koye me yasa Allah da yazo ba da labarin ashabul kafi bai faɗi sunan su a ce wane da wane da wane ba aka aka ce innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda me yasa aka ce watul alaihim naba allazi atainahu ayatina ba a faɗi wane ne ba me yasa aka ce wa inni wajadtu ra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in me yasa anan a wannan sura mun karanta wa auhayna ila ummi musa wa ja'a rajulun min aqsal madina qalat li ukhtihi qussihi dan mun ji cewa sunaye ne da ba ambata ba sannan wanda muka ji ajiya wa wajada min dunihi mumra'atayn kaga duk sunaye amma ba ambaci su wane ne ba yanzu wannan da muka yi ta fada cewa misra misra ba ambaci misra anan ba ba ambaci garin misra din ba to da ka sai malami suka dukufa wajen bincike akwai alimamu suhaili mai littafin imta'ul asma wanda ya rasu shekara ta 1518 babban malami ne na tarihi da hadisi da fikhi a cikin littafin shi mai suna at-ta'rif wal i'lam bil mubhamati min al-qur'an yake cewa neman sanin waɗannan mubhamat yana daga cikin sunnar magabata domin an samu tun cikin sahabbai suna yin kwaƙud ba sai sun sani yace dalili anan shine ga hadisin Abdullahi dan Umar Abdullahi dan Abbas Amin wanda yake cikin Bukhari da yake cewa lam azal harisan ala an as'ala Umar ibn al-Khattabi an al-mar'atayn min azwajin nabiy sallallahu alaihi wasallam allatayni qala Allah ta'ala anhuma in tatuba ila Allah faqad sagat qulubukum da mata suka wanda ba abinda suka mushi Allah ya ce in tatuba ila Allah faqad sagat qulubukum ku biyin nan da za ku tuba ku koma zuwa ga Allah to ku sani da duk ce ku ta karkata amma Allah bai gafarta muku Ibn Abbas da aka ce babban malamin alqur'ani din nan yace na dade ina neman chance din da zan samu Umar dan Khattab a wani yanayi in tambaye shi in ce wai suwaye waɗannan matan da Allah yake nufi suwaye yace ya fi shekara biyu yana neman wannan chance Umar na mushi kwarjini ya kasa tambaye shi ran nan da yayi karfin hali sai ya ce wai ranka dade suwaye waɗannan matan da Allah yake kaza a kansu sai da Umar ya jinjina ne ya ce wa ajaban laka ya Ibn Abbas ci ka bani mamaki me yasa kake wannan tambayar kai da man baka sani ba ko ko tsaba jarabar san karatu ne ka so sai ka sani yace huma Aisha wa Hafsa to haka kuma daliban ka ta Ibn Abbas su Sa'id dan Jubair su Ikrima da makamantan su zamu ga suna yau da tambayar shi akan irin waɗannan sunayen suwaye wane waye ake nufi da wane wane ne aka faɗa a wuri kaza aka sa damiri ba faɗa ba yanzu kalli kissa Aisha ta bara'ata gagaranta tunda kan innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum azwa qasha ayu guda goma ba inda aka ayyana ta ba inda aka ambaci ita ce wanci kaga shi ma ibhami ne to yana nan da yawa a cikin alqur'ani da yawa da yawa kamar wanda da muka ambata na asabul kafi da aka ce wa kalbuhum basitun zira'i me sunan karan nasu me sunayen su me sunan garin da aka yi faru da su me sunan dusan da suka je suka shiga me sunan sarkin da suka yi zamani da shi me sunan sarkin da bayan sun tashi suka ganshi duk wannan akwai shi a cikin kana yi samun shi a cikin littafin tarihi wasu kuma ana samu a cikin labarai isra'iliyat wasu ana samu a cikin hadisai ingantattu wasu ana samu a cikin asbabun nuzul wasu ana samu a cikin ma bible ake samu abinda ake so mu fahimta shine wanda aka bincika aka samu bayani ingantacce sai a gode wa Allah a ayyana a ce to wane ne ko wanda ko wuri kaza wanda ba a samu labari ingantacce ba sai a kama baki a shi babu lafi dan an zo wajen karatu a ambata a ce to malamai wasu sun ce kaza amma dai Allah shine mafi sani wasu malaman a irin wannan bincika suka kai ga suna raising wasu tambayoyi to wai me yasa Allah ya haka me yasa tunda an ce Qur'anun mubin kitabun fussilat ayatu ha an ce an yi dalla-dalla to ai wannan kamar bai dace da dalla-dalla ba wannan na iya wannan tambaye ce to me yasa malamai akwai zakulalakulai malamai kana jin irin maganganun su so da kansu kuma suke ta laliban amsoshin da za su bayar ma wannan tambaye sun ba da amsoshi da yawa daga ciki cewa daga cikin abin da ke sa Allah madaukakin sarki yake kin fadan wani abu akwai abin da an fade shi a wani wuri to an je wani waje ba sai an maimaita ba buƙatar maimai akwai kuma wanda kowa ya sani ba buƙatar sai an fada kamar yanzu kissa Aisha din nan kowa ya san ita ne duk wanda ya taba karanta wannan abin tarihin musulunci ko ya rayu a zamanin ya san ita ne abin ya faru da ita in ga dauki kissar Bilkisa duk duniya an san tarihin sarauniyar Sabai da ake ce ma Bilkisa da haka ba buƙatar a ambace ta an san tarihinta yanzu kissa annabi Adam da Hawwa'u a cikin Qur'ani babu inda aka ambaci sunan Hawwa'u qarara haka anar ma ko akwai babu go sai dai a ce ulna ya Adam uskun anta wa zawjuka aljanna to duk duniya kowa ya san cewa uwar mutane ita ce Hawwa'u da aka babu bukata sai ya ambata suka ce saboda rashin bukata sai ya sa a ki ambata
duk wanda ya san tarihin Annabi Yusufa ya san tarihin wane ne mutumin da ya siye shi wa qala la dishtarahu min misra limra'atihi akrimi mathwahu kaga duk babu sunan su daga wanda ya sani ya sani haka suna nan da yawa ire-iren su wani kuma ana sitirtawa ne dan ka abin ya zama abin aibatawa gare shi ko zuriyarsa kuma mutanen da farko musulunci suna kafirai sai su wani abin kafirci sai Allah ya zo ya mai musu da martani wasu su mutu kafirai wasu sun tuba wanda suka mutu kafirai ayan sun zama musulmai to dan Allah ya sitirta ma wannan zuriyar ta su kada su zama abin aibatawa sai a boye sunan su ba za a faɗa ba wa minan nasi man yujibuka qawluhu fil hayati dunya wa yashhadu la ilaha illa fi qalbi wa ala bil khisab an san waye qul nadribuhu li ba'dihi a tarihi an san waye kaga kalli kissar Ikrima dan gidan Abu Jahl har bayan ya musulunta ya zama musulmi komandan yaki akwai sabon da suka dinga mishi godiya Allah rufa mana baki kai ba wani bane ubanka sai da yaje ga manzo Allah sai su annabi ce kada wanda ya kara aibata shi ne baban shi to irin wannan shine sai a boye sunan saboda a mutunta shi wani kuma ana boyewa saboda girmama al'amarinsa inda kaza boye sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to girmamawa ne gare shi illa tansuruhu faqad nasarahu Allah ba ce illa tansuru Muhammadan faqad nasarallahu Muhammadan sai ka ce illa tansuru ai kuma wanda ake boyewa saboda bai kai daraja Allah ya ambace shi inna shani aka huwal abtar da ire-iren su haka malamai suka dinga zakule-zakule suna kawo irin wannan to shine irin wannan da muka ji anan cewa qalat tace inna abi lalle babana ya du'uka yana kiran to waye baban nata malaman tafsiri sun yi sabani akan waye al-imam al-qurtubi abu abdullah a cikin tafsirin sa al-qushairi a cikin nashi tafsirin haka nan ibnu al-jawzi a cikin tafsirin shi kashful mushkil an sahihai wanda sharhin wasu hadisi ne zaba ku daga cikin bukhari da muslim wadannan malaman kararar suka fito suka ce shu'aib ne annabin nan na Allah da ake ce ma shu'aib shi al-qurtubi ma yake cewa wa huwa zahirul qur'an yace qur'ani ya faɗa haka karara aina sai qurtubi yake cewa saboda Allah ya ce wa ila madyana akhahum shu'aiba Allah ya aika da annabi shu'aib zuwa ga ƴan uwansa a garin madyana cikin suratul a'raf yace gashi an faɗi sunan garin an ce walam ma tawajjaha tilqa a madyana kuma mun ji an ce annabi shu'aib shine annabin madyana yace da haka kawai shi da kuma faɗin Allah kadzaba ashabul aikatil mursalina idan lahum shu'aibun ala tattaqun cikin suratul shu'ara yace nan ma ai an ce annabi shu'aib ne musu wasi baya ga waɗannan malaman akwai cikin sahabbai da tabi'ai kamar Qatada ibn Du'ama haka ne Imam Malik ya rawaito wani hadisi wanda yake ballagat irin na Malik cewa balagani annahu shu'aibun annabi yana na cikin muwatta haka nan Ibn Majah ya rawaito wani hadisi wanda inda ya inganta to wani hadisi da ya raba gandama ga baki daya Imam Ibn Majah ya rawaito hadisi cewa wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta suratu alif lam mim wannan wato sunan wannan sunan alif lam mim ra afwan basim mim wannan da muke karantawa kasas da ya karanta ta yake kan wani waje sai yake cewa inna akhi Musa lalle dan uwana annabi Musa ista'jara nafsahu ya sa kanshi a matsayin dan kwadago 8 sinina aw 10 shekara 8 ko 10 yace ala iffati farjihi wa ju'i batnihi yayi haka dan abinda zai ci da kuma aure da zai yace kuma sai yace annabi yace duk wanda ya tambaye wani ajali annabi Musa ya cika gaya mai cewa annabi Musa ya cika atammal ajalaini mafi cikan guda biyu ma'ana shekara 10 yace to bayan shekara 10 ma sai ya ji nauyi ya kasa tafiya sai da aka ƙara wasu shekaru aka ce sai da shekara 12 ranan sai ya ce mata tashi ki roƙa mana mahaifinki ya ware mana wasu dabbobi mu tafi da su mu koma garin mu dan mu samu abin da zamu dinga rayuwa akai sai ta gaya mushi sai ya ware sai ya basu ranan sai annabi yake cewa yayin da Musa falamma arada firaqa shu'aibin yayin da annabi Musa yayi nufin rabuwa da shu'aib ga wannan hadisin ya ayyana cewa Shu'aibu ne sunan mutum amma hadisin bai inganta ba kamar da Imam Ibn Kathir ya ambata sannan haka nan Ash-Shawkani a cikin Fathul Qadir da wasu malamai kamar Ash-Shaykh Al-Albani Muhammad Nasiruddin da wasu malamai da sun bacewa wannan hadisi bai inganta ba da wannan hadisi ya inganta da ya raba gaddama har ila yau daga cikin malaman da suke ganin cewa Shu'aibu ne akwai Al-Mujahid Ibn Jabr akwai Ad-Dahhak Ibn Muzahim da kuma Al-Hasan Al-Basri dinda shi arwayo maganganu duka biyun a wajen shi tabbatarwa da korewa maganganu waɗannan malamai suna cikin tafsirul bagh akwai wani malami cikin tabi'ai Abu Hazim wani malami ne cikin malamai ɗan mazanjiya wanda kissar shi tana a cikin littafin sunan na Imam Ad-Darimi da kuma Al-Mujalasa na Ad-Dinawali ya ruwaito haka nan ma Al-Imam Al-Baihaqi a cikin littafin shi mai suna Shu'abul Iman wannan malami mutumin garin Madina ne wata rana sai sarkin musulmi Sulaiman dan Abdul Malik sai ya kawo ziyara garin Madina sai ya kawo ziyara duk sai malamai suka zo kamar yadda aka saba suka zo suka kawo gaisuwa suka mai addu'a suka watsi sai yana tambaya yana cewa a cikin malaman nan da suka zo suka gaishe ni shin akwai wani malami da ya zama absent wanda ake ganin ya kamata ya zo sai aka ce gaskiya ne akwai Abu Hazim shi to ya aka bai zo ba sai an shi malami da baban shi da sarakuna sai zuwa gon sarakuna yace aje a ce ina neman shi haka aka je aka ba Abu Hazim karfa baya son zuwa aka zo da shi gaban sarki yace me ya hana ka zo ka gaishe ni yace saboda banda wata hulɗa da kai shi kai ba almajiri bane kai ba dalibi bane kai ba malami bane ba wani kasuwanci ba wata zumunta da kai ni banda wani business da kai shi sa kawai ban zo ba yace amma baka kyauta mun ba ko addu'a ba za ka zo ka mun ba yace a duk inda nake ina maka addu'a matsayin ka na shugaban mu ne ni ba ni da wani sabga da kai ya tashi zai tafi aka ce ka zauna aka ce sai kai wa'azi yayi wa'azi aka ce sai kai nasiha yayi nasiha bayan ya gama to shine sai aka ce to ga naka ka san yace ba zan amsa ba shi ne sa ba za ka amsa ba yace saboda ina kyamar na karbi kuɗi a wurin ka ban san na me yi ba kuma ina kyamar ya zama wannan kuɗin da aka bani an bani ne sakamakon wannan wa'azin da nake yace ni ko ina koyi da Annabi Musa ne wanda da ya shayar da ƴaƴan nan ruwa madabbobinsu da ya tafi gun babansu duk da an ce mai ka zo a baka inna abiya duka li yajziyaka ajar ma sakaita da nago yace amma da yaje bai ce na zo karban kuɗin aiki na bane da aka ba shi ko bai karba Annabi Musa ya zo cikin tarihi bai karba ba yace to ina koyi da Annabi Musa ne sai yace a gamuwar shi da Shu'aibu annabin Allah to kaga shi ma ya ayyana Shu'aibu ne sai dai ita ma kissar kamar yadda malamai suke fada isnadin ta yana da rauni duk da mashhuriyar kissa ce kuma akwai wazi mai yawa a cikin ta wannan sa daga cikin malaman da suka zo maganganun su cewa sun ce Shu'aibu ne annabin Allah ne Shu'aibu ɗaya bangaren malaman da suke ganin ba haka bane a cikin su gabaki ɗaya wanda yafi kowa shahara da wannan magana shine Al-Imam At-Tabari babban malamin tafsirin nan wanda a cikin littafin sa yake cewa qala ba'dhum kana ismuhu yathrun ya kawo maganganu da yawa yace wasu malamai sun ce sunan wannan mutumi yathrun ko yace wa annabi ubaida daga Abu Ubaida Al-Qasim ibn Sallam qala yace kana alladhi ista'jara Musa ibn akhi Shu'aib yathrun yace mutumin nan da ya dauki Musa a matsayin dan kwadago to da yake ga ainihin wato kanin Shu'aib kira abin da yake ce ma nephew kenan ko niece wanne ne namijin ne nephew ko to nephew ne na shi Annabi Shu'aib wato wani kanin Annabi Shu'aib ne ya haifi da sai aka same suna Yathrun shine wanda aka riska a wannan zamani a matsayin bawan Allah nagari wanda Annabi Musa ya surkutaka da shi sai zama Annabi Musa kaman yana ya auri jikar Annabi Shu'aib kenan ta fuskar ya ce ita ga dan kaninsa kun ga jikar sace shi ta wajen kaninsa ko Ibn Abbas shi ma ya faɗi wannan magana yace wannan mutumi da ya ba Musa aiki sunan shi Yathra kuma shine a lokacin kahinin Madyana in suka ce kahin suna nufin kamar wato babban mutum a ciki wanda ake jin maganar sa ba boka ba Ibn Abbas ya ƙara da cewa sunan ƴaƴan kuma nashi guda biyu babban sunanta Liya, karama kuma ita ce ake cewa Sahura. Asali da larancin ko da Ibraniyanci sunanta Safura, amma ita ce ba Bahaushe yake cewa Sahura da ake sama yaya. Wannan Sahura ita ce mata Annabi Musa, wallahu a'lam. To, haka nan al-Imam al-Hasan al-Basri, bayan waccan magana da yake da ita, shi ma kuma yana da magana irin wannan cewa ba Annabi Shu'aibu din bane. Al-Imam al-Tabari da ya gama kawo waɗannan maganganu sai yake cewa wa hadha, wannan maganan ta ayyana sunan wannan bawan Allah, annabin Allah ɗin nan, ya ce mimma la yudraku, ba a iya riskar shi, la yudraku ilmuhu illa bi khabarin, bai yiwuwa a riske shi sai in akwai nasi, ya ce wala khabara bi dhalika, babu nasin da ya inganta da ya kawo wannan, wanda za a iya hujja da shi, ya ce fala haula wala quwwata illa billah, da haka al'amari yana ga Allah. Wato wannan Allah ya ƙoye don yin da mutane iyakarsu. Wama utitu minal ilmi illa qalila, duk an gama zakulan da zai ba gano kowa yau. Allah ya ƙoye kowa ilimi. A cikin littafin Musannab na Ibn Abi Shayba da kuma Sa'id ibn Mansur a cikin sunan ɗinsa, su ma sun hakaito daga sahabi Abdullahi ɗan Mas'ud, Allah ya ƙara masa yadda, sun hakaito kwatankwacin magana Ibn Mas'udin. Kuma baya ga su akwai wani babban malami da ake cewa Wahab ibn Munabbih, wanda masanin Isra'iliya ne ba, shi ma ya ce ba a san, ba a bai tabbata cewa Shu'aibu ne annabin Allah. Haka kuma Sa'id ɗan Jubair shi ma daga makarantar Ibn Abbasin suka faɗi haka. To baya ga al-Imam al-Tabari, wani malami kuma da ya fice a kan tattauna wannan magana da warware ta shi ne Ibn Kathir. Ya yi wannan magana a wurare biyu. Na farko a cikin Qasasul Anbiya, inda yake cewa rawa ibn abi hatim wa ghayruhu an al-hasan al-basri annahu sahibu anna sahibu musa alayhi salam ismuhu hadha ismuhu shu'aib, yace ibn abi hatim da wani sa sun ruwaito daga hasan al-basri yana cewa sirkin annabi musa sunan shi shu'aib, wa kana sayyid al-ma'i, ya kasance shine jagoran wurin shan ruwa din, walakin laysa bin nabi, yace sunan sa shu'aib amma ba Shu'aibu annabin Allah ba, Sa'ibu Madiyana. Yace saboda ya shahara suna maimaita sunan annabawansu, kamar da ba su wani hadisi da da rauni a cikin Ibn Majah, wani mutum kirsa ya gamu da wani mutum cikin sahabbai ya je ƙasar Sham, sai yace a cikin Qur'anin ku akwai tifka da warwara. Yace me yasa? Yace saboda muna karanta wasu abubuwa sun saba wa ababe sanannu a tarihi. Yace kamar faɗin Qur'aninku da yake ya ukta Haruna, yace ta ina Maryamu ta zama yawwa annabi Haruna. To sai zama wannan Kirista ya sa wa musulmin shubha, da ya dawo sai tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, yace ka ji abin da wani Kirista ya ce mun da dare kasuwanci garin su? Sai annabi yace a ai su banu Isra'ila sun yawaita sanya sunayen mutanen kirki ne a cikin su, kamar da yake al'adar mu ma ana sa sunayen annabawa, sunayen sahabbai, sunayen waliyai, sunayen mutanen kirki, sunayen dattawa, ba duk shi ake maimaitawa ba. To haka su ma suke maimaita wannan sunan. Da haka sai ya zama wannan Shu'aibu ɗin, in ya tabbata sunan mahaifin waɗannan yaran Shu'aibu, to wani Shu'aibu ne daban da aka sanya mushi suna irin na annabin Allah Shu'aibu. Inji Ibn Kathir yace saboda mene? Yace saboda tsakanin zamanin annabi Musa da zamanin annabi Shu'aibu akwai tsayin zamani, sai ya hujja da ayoyin Alkur'ani, ce saboda Allah ya ce ma, ya ba mu labarin annabi Shu'aibu yana mutanen Madina wa'azi yana ce musu wa ma qaumul lutin minkum biba'id, mutanen annabi Lut ku shiga tayyinku ya ku mutane, yace zamanin da aka halaka da annabi Lut bai isa da gare ku ba, kuma kowa ya san cewa mutanen annabi Lut an halakar da su ne a zamanin annabi Ibrahim yana rai, domin mala'iku da suka ba su sai su halakar da su, sai da suka biya suka kai wa annabi Ibrahim ziyara, ko su ne waɗannan da ya kawo musu dafaffen ɗan maraƙi ya ga ba sa ci, fa auzasa minhu ma khifa qulna qalu la takhaf inna ursina ila qaumi lut, hayya ne mu ya bada haƙuri, aka ce a'a Allah ya riga ya hukunta haka. Kaga kenan zamanin annabi Ibrahim yana raye aka halakar da mutanen annabi Lut. Shi kuma annabi Shu'aibu da ya zo yi wa mutanen shi wa'azi sai ya ce ku tuna fa zamanin mutanen Lut bai yi nisa da ku ba. To kaga kenan kamar sun zo kai tsaye bayan mutanen Lut yadda suna jin labarin su. Shi kuma Annabi Musa mun ji cewa jika ne ga wane? Ga Yaquba dan Ibrahim. Kaga zamani ne mai tsawo kenan shi nashi. Wannan shekara 400 tsakankanin su. Saboda ba zai yi a ce Annabi Musa ya zo kuma ya riski wannan Annabi Shaibu haya wuri yayin shi. Malaman wancan bangaren sai suka ce a ai yayi tsawon zamani, yayi tsawon shekaru ne. Hai inda ba su saki ba. Ce to koda yayi tsawon shekaru, muƙaddara koda yayi tsawon shekaru, to amma lokacin ba zai yi a ce a ɗabi'ance kuma ya da ƴaƴa ƴan mata da suke neman miji. Muƙaddaran yayi tsawon shekaru ko? A ce ya shekaru da yawa. To ai duk mutumin da ya shekara misali 100 to zai wuya a ce ya mutu ya bar ƴaƴan mata, ko kuma a 100 nan ya da ƴaƴan mata waɗanda Allah Allah yake su samu miji. Saboda haka yana ganin miji na gari kawai yace me zai hana baka ƴata, zai zama ƴaƴan shi a lokacin su ma sai dai su dinga haifa mishi jikoki, ko kuma su dinga haifa mishi tattaɓa kunne. Sun wuce ƴaƴa ko sai dai jikoki ko tattaɓa kunne. Ina fatan mun gane, da haka za mu gane cewa hujja wanda suka ce ba Annabi Shu'aibu bane ga alama ta fi ƙarfi. Wallahu alam. Da haka za mu ga al-Imam Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'idi da yabo a cikin tafsirin sa Taisirul Karimur Rahman yake cewa hadha ar-rajulu abul mar'ataini sahibu Madyana laysa bi Shu'aibin annabiyul ma'ruf. Yace kaga wannan mutumin mahaifin waɗannan ƴan mata guda biyu nagarin Madyana lalle ba annabin Allah Shu'aibu bane kamar shahara inda kathirin minan nas. Yace sabanin abin da ya shahara a bakunan da dama daga cikin mu mun sha jin wannan labari ya shahara a bakin mu, kuma yanzu ai mun ji dalle akan cewa magana ba sabuwa bace tunda ana fadanta, amma dai ba ta da ingancin da ya kamata a dogara da ita. Yace yace fa inna hadha qaulun lam yadulla alaihi dalilun, dan magana ce wadda ba ta da dalili ingantacce da zai goyi bayanta. Da haka ta ce mishi inna abi yad'uka, lalle babana yana kiranka liyajziyaka ajra ma saqaita lana, dan ya sakanka maka abun alheri akan aikin da kai mana. Falamma ja'a, yayin da ya bita suka tafi. Wa qassa alaihi alqasas, yana zuwa sai ba shi labari yace ni mutumin gari kaza ne, ga abin da ya fito da ni daga garin mu, na samu kuskure ne da yake san kai bisa kuskure, sai kuma ake so amfani da dama a kashe ni. Shine wani mutumin kirki ya bani shawara in gudu, kuma naga babu garin da ya dace in gudu zo kamar nan, shine na gudu na zo nan. Qala, da yazo wannan labari sai ce to la takhaf, karka damu, na jauta min alqawmi adh-dhalim, ka tsira daga azzaliman mutane. Sai Allah ya ce wa qalat ihdahuma, sai ɗaya daga cikin su tace ya abatista ajru, ya baba ka ɗauke shi mana a matsayin ma'aikaci ƙarƙashinka. Inna khaira man ista'jarta alqawiyul amin, sai mafi alkhairin mutumin da ka ɗauke shi ya zama ma'aikaci a ƙarƙashinka shine mai ƙarfi kuma wanda yake da amana. Da aka ce da ta faɗa haka kamar yadda kisoshin suke a cikin littafin Imam Tabari, sai baban ya ce mata wa ya sanar shaida ke cewa mutum ne mai amana kuma mai ƙarfi, daga ganin mutum yau take mai hukunci. Sai ta baba baban labari take cewa na farko dai mun ga ƙarfinsa a irin yadda ya yi aikin da mutum goma ne suke, ya buɗe rijiyar nan shi kadai, kuma ya shayar da ainihin wato dabbobinmu shi kadai wanda yake nan mutum goma, wannan yana nuna ƙarfinsa. Ta ce amana kuma da na gani shi ne tun da ya zo ya gama bai mana wata magana banza ba, a bisa ɗabi'ar namiji wanda ya ga mata zai fara da ƴan mata ya gari ko misali ko me lambaki ko ina ne gidanku, dai wannan magana ta farkwasa bai musu ko ɗaya ba. Ta ce kuma da muka zo da aka ce in je in kira shi, da na kira shi sai ya ce in shiga gaba, da ya ce mu jera muna tafiya muna taɗiwa, sai ya ce in shiga gaba, in na yi kwana zai gane hanya sai ya kwana ya bi bayana, da muna tafiya sai kuma iska tana ɗauke tufafina sai ce in tsaya in koma baya. Ya ce in an zo kwana ɗauki dutse in mai wurgi da dutsen dama in dama ne za a yi, in hagu ne mai mulki da dutsen hagu, ce wannan yana nuna mutum ne mai aminci, baya da tunanin cutarwa ko rashin kirki ko karkwasa. Sai uban ya gaskata ta, yace to gaskiya ne. Da haka sai uban ya ainihin wato gaskata. Allah yace falamma qalat ihdahuma, sai ɗaya daga cikin su tace ya abatista ajin ya baba, to me zai hana ka dauke shi aiki? Inna khayra man ista'jarta, lalle mafi alkhairin wanda ka dauka ka ba aiki alqawiyul amin, shine amintacce wanda kuma yake da ƙarfi. Wannan yana mana muhimmancin wato idan za a dauki mutum aiki a ga zai iya aikin, duk za mu zumi magana a cikin wannan game da wasu mas'aloli na fiqh da za mu gani a cikin ayoyi. To waɗannan ayoyi suna da masail fiqhiyya da yawa, wanda ka koma littafin Imam al-Qurtubi zaka ga ya fitar da mas'aloli a daidai nan sama da guda 20, saboda akwai fiqh da yawa dake cikin waɗannan gaɓoɓi da bayanan da Allah madaukakin sarki yayi daga fadin cewa fasaqa lahumma thumma tawalla ila dhinni faqala rabbi inni bima anzalta ilayya min khairin faqir. Zamu tana magar da muka akan muhimmancin addu'a musamman a cikin kunci da damuwa. Aga Annabi Musa bai gushe ba, a kowace gaba yana komawa zuwa ga Allah, yana neman agaji da neman taimako da neman mafita a wurin Allah. Wannan aya ma tana ƙara tabbatar mana da haka. Sannan wannan aya tana nuna wato muhimmancin mukafa'a, shine tukuici, yin alkhairi ga wanda ya maka alkhairi. Kuma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u, wanda ya muku aikin alkhairi to ku rama mishi da irin wannan alkhairi. Annabi ya ce fa illam tajidu ma tukafi'uhu bih fad'u lah, idan kun rasa irin abinda za ku sakanka mishi, abinda ya aikata muku kun kasa saka mishi, ya fi karfin arzikinku ko ba ku samu dama ba, Annabi ya ce to suku mishi addu'a alkhairi. A wani hadisi daban sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda duk aka mishi alkhairi sai ya ce jazakumullahu khairan, Allah ya saka muku da alkhairi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa faqad balaga fi sana'i, to wannan ya kai matuƙa wajen godiya. Don haka abinda za ka faɗa mafi ƙaranci ma alkhairi ka ce Allah ya sakanka da alkhairi. Kaga a ina muka fahimci wannan shine yadda uban yayi maza ya ce a je a kira shi a zo a mai alkhairi. Za ka ta dawo take kiransa. Yana nuna mana kuma wato muhimmancin ɗabi'ar kunya ga ya mace. Kunya aiki ne na alkhairi, musamman kuma ga ya mace. Nabi sallallahu alaihi wasallama ya taɓa jin wasu sahabbai suna wa ɗan uwansu faɗa akan cewa kai ka cika kunya da kawaici. Annabi ya ce da uhu ku kyale shi, fa innal haya'a kulluhu kulluhu khairun, kunya gaba ɗayanta alkhairi. Annabi ya ce kar ku sake mishi tankiya akan cewa idan yin kunya, kunya ta kawaici, kunya ta sanin mutuncin na gaba, kunya ta iya bakinka, kunya ta haƙuri da dauriya, ita ake magana Allah. Daka yana nuna muhimmancin kunya ga ainihin wato ya mace. Kuma wani hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mashuhuri, hadisin shu'abul iman, Annabi ya cewa al-haya'u shu'batun min al-iman, kunya fa ɗaya ce daga cikin rassan imani wajen guda 70 da wani abu. Daka yana nuna muhimmancin kunya ga ya mace. Sannan yana nuna wato a cewa ɓoye sunan iyaye da ake, ba a kiran sunan baba, ashe abu ne da daɗe. Kamar yadda malamai suke faɗa cewa yana gaskiya abin da za a yi mutum ta'aziri, da za a samu ne yana faɗin sunan baban shi gatsau kawai, ya dinga ce baban shi ɗan ladi misali, to ya kamata alƙali ko shugaban sanda ya kama shi mai bulala. Wannan laifi ne, taɓara ce da rashin mutunci, mutum ya dinga kiran sunan iyayen shi ƙarara. Kaga sai ta ce inna abi, bata faɗi sunan ba, to ashe tsoho al'ada ce. To amma babu laifi a wurin ba da labari mutum zai iya ambata, kamar yadda aka samu sayyidina Abdullahi ibn Umar da zai ba da labari ya ambata, yake cewa inna umara kana yaqulu kaza, a wajen hadisai da yawa Abdullahi ibn Umar yake cewa babana Umar ya kasance yana faɗin kaza ko yana aikata kaza. To wajen labari babu laifi, amma wajen mukhataba lallai wajibi ne mutum ya girmama iyayensa da ɓoye sunansa da mutunta su. Sannan fassara biyu malamai suka yi ma liyajziyaka ajra ma saqaita lana, ko dai ya zama ta yi amfani da wannan kalmar ne don ta ja ra'ayinsa zuwa ga yaje din kuma yana da buƙata, ko kuma ya zama da gaske baban ya yi nufin cewa to gaskiya ni ina ganin bai dace a ce ya muku wannan aiki kuma ba ba shi komai ba da kai a kira shi zo ya shi wani abu to daga nan sai malamai suka ce yana nuna halascin mutum ya maka aikin da asali kyauta yayi niyyayi kuma daga baya ka baki kudi ka bashi zai samu duka bi zai samu lada na aikin da yayi na aikin alkhairi kuma zai samu ko kuma ka samu ladan alkhairin da kai na kyauta da ka bashi wato a ce mota ka ta lalace sai almadrisu su tura maka dan Allah ku taimaka ku tura mota suka gama tura ma kaga kana iya kace musu tura gode kai kai gaba abin ka ko ka basu da haƙi kuma da ake cewa to kuma kai karimi ne ne kun ka basu haka sai kuma ka basu wani abu ce to ga wannan kuma nagode 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 mutum ya maka wani aikin alkhairi kaman ka yadda wani abu naka ya tsinta ya kawo maka sai kuma ka dauka ka bashi wani abu daga ciki alkhairi kaga shi Annabi Musa bai yi da nufin neman kudi ba amma mahaifin yace a je a kira shi ya zo a yi mishi alkhairi ta yana nuna halascin kai abu dan Allah kuma daga baya a ga dacewa ai maka wata mukafa'a sai a baka abinda ake ganin ya dace kuma haka bai nuna cewa watan kai ka bata ladanka ba ka bata ladanka alal misali har ila yau kamar tonan kabari aka tonan kabari ya zo cewa yana da lada wanda ya tona wani kabari amma kuma tonan kabarin sai aka ga yanayi cewa to tunda sun tarewa mutane wannan aikin duk sanda ka kira su an maka mutuwa su kuma za su garzaya su isto na kabarin kuma ba za su bojan da ba sai an gama jana'izan sannan kuma ba su da wani albashi daga gwamnati wannan aikin da suke kawai suna yi ne don taimakon kansu da taimakon al'umma to sai aka ga dacewar kuma duk sanda aka je aka yi tonan kabari a dauki wani abu a ba su to wannan abu da suka ci sun ci halas kuma ladansu yana saboda asali suka saka su don aikin alkhairi ina fata mun gane wannan to babu laifi kana iya kaita kwatanta misalai ire-iren waɗannan har ila yau babu laifi mun gane ba wani misali al-Uthaymeen aka tambaye shi cewa me hukuncin mutane ne da suke sa caji na wayoyin sa masallaci kawai ka zo masallaci ka kaso yake kawai sai ka sa caji sai ce wannan ai haramun wannan shubha ne ce saboda masallacin nan suna biyan kuɗin wuta kai kuma kawai ka zo ka zuki wutar nan baka biya ba sai ya ƙara ya ce to amma babu laifi idan masu masallacin sun ga dacewar su an shi wani abu a hannun masu sa cajin don a rage kuɗin wutar kaga mu ana ai wannan zai wuya yi ko tunda ma ba ma biya ake ba yadda ya kamata masallatan ma gani suke ma biya halasta su biya musu kansu masallatan in ba yanzu da aka yi privatizing ne fa ba ai masallaci ba sa biyan kuɗin wuta da ruwa da sauransu to kaji kai me saka caji a masallaci ka dai sani to malami suna ganin cewa alal akalla a ce akwai shubha a kai garaje ne ka sa a gidanka ko kai wurin caji da ake biyan na kuɗi yafi maka zaman lafiya su zaura ka babu laifi yanzu misali dan mutum ya ga ya sa caji a masallaci kuma tunda ya ga ya amfana da abin masallacin ko to kuma sai ya sa sadaka a kwandon masallacin ya rage masallacin asara kamar da sunan kamar ya biya ko an mishi su ai sub yayi subsidizing abinda aka mai service na wannan ainihin wato wuta din na'am to sannan kuma ya ci gaba da cewa falan ma ja'a huwa qassa alaihi qasas yayin da yaje kuma ya bada labarin abinda ya fada yace la jauta min alqawmir zalim shi ka tsira daga azzalimai wanda suke ainihin wato sufirauna kenan to tazo ta kira shi ya tafi gidan cewa inna abiyad ukal yanzu ka ajara ma sa kaita lana falan ma ja'ahu wala ma ja'ahu qasalahu qasalay qasqala na zawta lata fadu zumi qawmi zalimin sai yace tace ya abatista ajru babana yo me zai hana wannan ka dauke shi aiki malamai suka ce wannan halaccin yara su bai wa manya shawara in sun ga dacewa ƴaƴa su bai wa iyaye shawara in sun ga dacewa kar ka zama uba wanda kake da wato kake da kaunin hali yaro na magana ka ce rufe mana baki waye saka waye ce a ji bakinka ta yi magana zai faɗa mai amfani ci ta yi Allah ya mushi wani fahimin da kai bai maka ba saboda haka ba a rena shekarun yaro ko a ce mace ce ba za a ji magana ta ba kaga ita fara kawo wannan shawara wannan kuma har ila yau malamai sun yi amfani da shi a matsayin hujja game da ta'arif wato bujirarwa da wani ko wata aure amma ta fuskar jirwaye da kamawaka. Imam al-Bukhari yayi babuka guda biyu wanda zamu ji magana akan ɗaya daga ciki anan shine akwai babu babu ardul mar'ati nafsaha ala ar-rajul as-salih babu da kin da cewa ya halasta mace in ta ga wani mutum na kirki da take ganin wannan za su iya zama aure lafiya babu laifi ta bayyana masa cewa tana kaunar su yi aure ko ta fito karara ta fada ko ta nuna mishi wata alama. Bukhari ya kawo hadisan wasu mata da suka zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka batar da kansu. Akwai hadisan Anas dan Malik wanda da ya faɗa hadisin har sai da wata cikin ƴaƴan shi take cewa kai amma dai gaskiya wannan mata ta ba da mata ta ba mu kunya. Anas ya daka mata tsawa yace ta fike imani ta fike alkhairi ta gabatar da kanta akan wanda ya fi babanki da tuzure ku alkhairi. So haka Bukhari hujja da wannan akan halascin haka ga ita kanta macen. Ya kuma ƙara kawo babu ardin ar-rajul babu ardin rajulin ibnatahu ala ar-rajul salih babu da ke bayani akan halascin mutum ya gabatarwa da wani mutumin kirki yasa yace ka aure yata mana kamar da anan zamu zo mu ji a aya ta gaba da yake cewa inni uridu an ankiha unkiha ka ida ibnatayya hatai kaga ya gabatarwa da Musa ɗaya daga cikin ƴaƴansa. Imam al-Bukhari ya kawo hadisi daga ainihin wato cikin hadisan da ya kawo akwai hadisin cewa bayan da Hafsa matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mijinta na farko ya rasu sai mahaifinta Umar ya samu Usman ya ce mishi in shi ita an kahtuka Hafsata in kana so in baka yata Hafsa in ta gama ta kaba sai na Usman ya ce gaskiya ba ni da niyyar aure yanzu kaya ku sai ya je gun sai na Bakar ya ce in shi ita an kahtuka ibnati Hafsa in kana so aure maka yata mana Hafsa sai na Bakar sai bi ce komai bai shiru ana nan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yazo yace shi yana son ta zai aure ta kuma ya aure ta din sai Abubakar ya samu Umar yace mishi da ka ce na aure Hafsa ne maka shiru ban ce ba komai bai ce eh gaskiya ne kuma na ji haushin ka akan wannan abu sai shi to ga yaku abin da yasa ban ce komai ba saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sirranta min cewa shi zai aure ta in ta gama ta kawa sai kaga ba zan tona mai asiri ba dan sirri ya ga yaku ce maka a'a aika tana da miji ka jira lokaci kawai ki sannan kuma bazan ce maka a'a ba na bari in annabi ya canza ra'ayi kuma sai na aure ta domin duk matar da annabi ayyana ta yace yana son ta to na san mata ce ta alkhairi ki shi zaka ji nayi shiru ban ce maka komai ba. Bukhari ya hujja da wannan akan cewa ya halasta in kaga wani mutumin kirki ka mishi tayin auren yaka amma ba yace mutumin kirki ina fata mun gane wannan. Baya ga wannan da yace ya abatista ajru inna khayra man ista'adarta al-qawiyul amin na musabbabin da ya faɗa na al-quwa wal amana suna daga cikin siffofi guda biyu muhimmai da ake bukata ga duk wanda za a baiwa wani aiki karfin kwakwalwa idan kwakwalwa ce ake bukata karfin jiki idan karfin jiki ake bukata karfin lafiya idan karfin lafiya ake bukata har wancan annabi da Allah ya yi ku ya Allah yake cewa wa zadahu basatan fil ilmi wal jism haka annabi Sulaiman da yace aje a dauko mushi wannan gadan sarautar na Balkisa ayyukum ya atini bi arsha qabla an ya atuni muslim qala ifrit min zil ati ka bi kaza kaza wa qala rajul wa qala allazi indahu ilmul kitab ana ati ka bi qabla an yartada ilayka tarfuka wa inni alayhi laqawiyyun amin kaji shi mai rabu ne fara kai ni alaihi da qawiyul amin ina da karfi kuma ina da amana zan kawo maka shi yadda yake zinare ne ba zai bantara ya koyi ba saboda shi za almawardi yake cewa duk wanda za a baiwa shugabanci ko wani aiki wajibi ne a duba waɗannan ka'idojin kamar yadda ibnu taymiya shi mai fara a cikin sassa shafiya yake cewa da za a samu mutum ma wanda wani na da amana amma bai da karfi wani kuma na da karfi amma bai da amana yace to in za a bada shugabanci sai a duba shugabancin na menene me abinda aka fi bukata idan shugabanci ne na kuɗi to an fi bukata amana ko kaza mai amana fiye da mai karfi idan shugabanci ne na yaki kamar yaki ne ko commissioner ne ko shugaban sai da kaga ana bukatar karfi sai to sai a duba karfi yace saboda sayyidina Abubakar ya cira Abu Ubaida daga komandan musulmi Abu Ubaida kuma wanda Annabi yake cewa shine aminu hadhihi al-umma. Har sai da Umar yake cewa da zai mutu da Abu Ubaida yana nan shi zan dankawa mulkin ku in ce saboda annabi ya ce amintacce ne. Na je lahira Allah ya tambaye ni me yasa na bashi in ce saboda annabinka ya ce amintacce ne. To sayyidina Abubakar ya aika mishi wasiƙa ya ce na cire ka daga komandan musulmi wa inni wallaitu khalidan makanaka wa in kuntu araka khairan minhu. Yace na cire ka na sa Khalid duk da fa na san kafi shi alkhairi ce walakinahu aqwa minka amma yafi ka karfi kuma Khalid tun da ya hawo wannan babban komanda na musulmai bai taba samun matsala a yaki ba yakin da yayi sama da 50 sai da ci nasara akan su saboda ana duban za a bada shugabanci ba wai kawai wanda baya sata kawai yake duba ba amma sai a ce ai baya sata a ana duba shin ya iya yana da ƙarfin amana wannan aikin to koda yana sata ku bashi dan zai rike aikin yadda ya kamata amma ko din bai sata ko bai iya aiki ba to suke nan ba a sata ko ba a aikin Allah ya kyauta ina ganin zamu saurara da saboda ɗan lokaci sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah sallallahu alaihi wasallam ala Muhammadin wa ala alihi sahbihi sallallahu alaihi wasallam ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهون به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن يلكين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتن اللهم بأبصارنا وأسمائنا ما بقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله